sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarki Hashim Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba, 2 watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za ku da halin da ake ciki a daidai lokacin da iyaye da gwamnatin Najeriya ke faman ganin an mayar da ɗaliban da ke karatu a ƙasar Ukraine gida lafiya. Sai kuma shirin ciwon ƴamaci wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku himman kanin labaran jaridun ƙasar Kamaru. Amma da farko sai a fara kira da zama a fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki a ranar Talata a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka, inda ya yi amfani da zafafan kalamai akan abokan gaba tare da rarrashin al'ummar Amurka wacce ta sha fama da matsaloli sanadiyar annobar COVID-19. Waɗanda suka hada da tashin farashin kayayyaki da kuma rarrabuwan kawuna daga fagen siyasar ƙasar da ke fuskanta. Biden ya shiga zauren majalisar ne yayin da ake ta yi masa tafin nuna jinjina shekaru biyu bayan ɓarkewar annobar COVID-19. A farkon jawabinsa, Biden ya ce, "A bara annobar COVID-19 ta hana mu haɗuwa, amma a ƙarshe gashi mun haɗu." An dai ga mambobin majalisar suna kaɗa tutar ƙasar Ukraine. Kuma shugaba Biden bai yi wata ba wajen yin tsokaci kan rikicin Rasha da Ukraine, inda ya bayyana cewa Amurka za ta rufe sararin samaniyar ta ga dukkan jiragen ƙasar Rasha.
Ma'aikatar shirin Amurka na haɗa wani kwamiti mai ƙarfi wanda zai bibiyi laifukan wasu fitattun mutane a Rasha. Za mu haɗa kai da ƙawayenmu na nahiyar Turai, mu rufe kadarorinsu na gidaje, jiragen ruwa da na sama. Saboda haka a wannan dare ina mai sanar da cewa za mu bi sahun ƙawayenmu wajen hana dukkan jiragen saman Rasha ratsawa ta sararin samaniyar Amurka.
Shugaba Biden dai ya kwashe minti har 10 yana magana kan batun na Ukraine, inda daga baya ya tabo batutuwan da suka shafi matakan da gwamnatinsa ke ɗauka wajen shawo kan matsalolin da Amurkawa ke fuskanta. Gwamnar jihar Iowa Kim Reynolds ta ce ta mayar da martani a bangaren 'yan Republican bayan da shugaba Biden ya kammala jawabin nasa. Muna ɗauke da sharhi kan jawabin na Biden idan aka biyo mu a cikin shirin. Ƙasar Rasha da Ukraine sun yi musayar fursunoni a karon farko a jiya Talata tun bayan da Kremlin ta ba da odar mamayar makwabtanta kwana 6 da suka gabata. Amma abin ya zo ne kwana ɗaya da dakarun Rasha suke ci gaba da barna da kai hare-hare a faɗin Ukraine, kai hari kan wuraren aikin fararen hula da kuma hanyoyin sadarwa da ya haɗa da babban hasumiya ta gidan talabijin na Kyiv da kuma fitaccen wajen Holocaust da ke ƙasar. An kace mutane 5 cikin harin da aka kai a ginin, wanda ya kama da wuta a cewar jami'an Ukraine. Ma'aikatar tsaro ta ce a shafinta ta Twitter cewa wasu daga cikin tasoshin Ukraine ba za su yi aiki ba a yanzu. Harin na jiya Talata ya kuma shafi wajen tunawa da Holocaust na Babin Yar, inda a shekarar 1941 aka kashe dubban Yahudawa a cikin kwana 2, yayin da birnin ya kasance ƙarƙashin mamayar 'yan Nazi. An yi lugudan rokar Grad kan Ukraine da aka yi wa kaca-kaca, amma duk da haka babban birnin ƙasar ya ci gaba da dagewa bayan da Rashawa suka ja kunnen mazaunan cikinsa da su fice daga gidajensu. Suna masu cewa za su kai hari a kan gine-ginen harkokin tsaro, leƙen asiri da na sadarwar jama'a domin rigakafin kai wa Rasha hari ta yin amfani da bayanai. Ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ta gargaɗi dukkan mazauna irin waɗannan wurare da za a iya kaiwa farmaki da su tashi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasashen yamma suna ci gaba da biyan Rasha ɗaruruwan miliyoyin daloli a kowace shekara domin shigo da mai da kuma gas, duk da tsatsauran takunkumin da aka ƙaƙabawa bankuna da ɓangaren jiragen sama na ƙasar biyo bayan mamayar Ukraine. Yayin da kusan kashi 40 cikin 100 na mai da gas na Turai ake shigowa da shi daga Rasha, gwamnatoci suna kokarin ganin sun samu wata mafita. Ministocin kungiyar tarayyar Turai sun hallara a Brussels a ranar Litinin domin su tattauna yadda za su karya wannan dogaran da suke da Rasha. Rasha tana samar da kusan kashi uku na gas din Turai, sannan sabbin alkaluma sun nuna cewa shigowar ta karu tun bayan mamayar Ukraine. Hauhawar farashi ya sanya an fi samun riba wajen ciniki, kuma manazarta sun ce babu wata hanya mai sauri wajen samun mafita. Jamus tana ɗaya daga cikin ƙasashen tarayyar Turai da suka fi dogaro da makamashin Rasha. A makon da ya gabata, ta sanar da soke hanyar bututun mai na dala biliyan 11 daga Rasha. Shugabannin masana'antar gas sun ce burbushin mai zai ci gaba da zama hanyar tattalin arzikin Jamus mai mahimmanci.
Tona jima kadan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leka Najeriya, inda wakilin sashen Hausa dake Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da wani uba wanda yake fafutukar ganin ƴaƴansa dake karatu a ƙasar Ukraine sun dawo gida.
Sunana Muhammad Usman, ne mahaifin Firdausu Muhammad Usman da Fadila Muhammad Usman waɗanda suke karatu a Kharkov ta ƙasar Ukraine.
Wani hali ƴaƴan naka biyu suke ciki a yanzu?
To alhamdulillahi yanzu muna ma Allah godiya da kuma mutane da suka samu da addu'o'i tun da wannan yaƙi ya ɓarke a Ukraine, don kuwa yanzu da Ubangiji sun samu sun fita ƙasar Ukraine lami lafiya ta bodar Hungary wadda suka shiga babban birnin Hungary wanda shi ne Budapest yau da safe cikin yardar Ubangiji.
To na ji gwamnatin Najeriya ta yi shirin cewa jirage biyu da Airpeace da Max Air za su yi tsawani na ɗauko ɗaliban da sauran 'yan Najeriya da ke neman su fice daga wannan yankin. Kun yi wannan shiri ko yaya?
To gaskiya ni ban sai saboda yadda hankalinmu ya tashi ban tsaya sauraron gwamnati take yi ba, amma lalle za su daga baya an ce a yi ana wannan shirin. To sai dai mu yi fatan to Allah ya saka da alkhairi, amma tsakanin Allah ni ban tsaya jiran wannan ba, saboda yadda hankali ya tashi kawai na dai san ni kokarin da ni zan iya cikin da Allah da addu'o'in jama'a muka yi masu shirin tahowarsu, yanzu Allah ya dagula muke sa ran su za su taso.
To kuna da labarin sauran ɗalibai wani hali suke ciki ko suna cikin ƙasar ta Ukraine, ko ko dukkan ɗalibai gurgudu an samu labarin cewa sun fice domin an ce wai ana hana waɗansu baƙaƙin fata fitowa daga waɗansu yankuna na wannan ƙasar ta waɗansu iyakoki na makwabtan ƙasashe?
Yanda yadda muka yi magana da su ƴaƴan nawu ba su gaya mana sun samu wani problem na irin wannan ba, amma na gani a social media wasu rayu a ce gashi an hana baƙaƙe fitowa ko wani abu, amma tsakanin da Allah su ba su samu wannan ba. Tun dai shekaran jiya da suka je filin jirgin ƙasa na can Kharkov din, Allah ya taimake su suka shiga. Abinda kaɗai aka yi musu shine mazan cikin su ba a bar su suka shiga jirgin farko ba, sai aka tsaida su sai aka sanyo su na baya, kuma ba wai za a baƙaƙe ba ko kuma 'yan Najeriya a dukka mazan ba a bar su ba, saboda an ce za a fara ɗaukar ƙananan yara da mata da kuma irin ƙashi, haka sun suka shiga jirgin farko wanda suka taso. Don muna magana da su har a jirgin ma duk sun gwada wanda bidiyon bidiyo da ni ma bai fi da ta ba, amma ya taso. Sai aka bar ni sai daga bayan shi jirgin na biyu shi ya ko sauran maza kenan, ina ji da yadda suka gaya mun kenan, kuma ke da Allah ma ina jin saboda sun yi tsaye-tsaye a hanya aka ce sai ga shi da su din da suka fara tasowa da mazan, da akwai wasu ɗaliban ki har su ma da suke tare da su a lokacin wajen su wajen goma sha wani abu. To duk sai suka iso tare a bodar ko kuma wani gari wanda yake kusa da bodar ita kasar Hungary din da wadda suka ta nan.
Malam Muhammad Usman kenan, wani mahaifin ɗaya guda biyu da Allah ya yi wa gadar dogo ya yi tsari da za su dawo gida Najeriya ba tare da sun jira jiragen Najeriya sun fara hidimar dawa da waɗanda yaƙin ya rutsa da su ba. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Amurka ta sanar da ita cewa za ta kori wani ɗan ƙasar Rasha da ke aiki a majalisar, kwana guda bayan da Amurkan ta ce za ta kori ma'aikatan diflomasiyyar Rasha saboda suna leƙen asiri. An sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya rana guda kamar yadda aka sanar da ofishin jakadancin Rasha cewa za a hana mutanen ta 12 daga cikin ma'aikatar diplomasiyar ƙasarta izinin zama Amurka saboda suna ayyukan leken asiri kuma dole su bar ƙasar daga 7 ga watan wannan Maris din. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric bai yi wani ƙarin bayani akan mutumin ko kuma aikinsa a majalisar ba. Wani kakaki a ofishin jakadancin Amurka da ke Majalisar Ɗinkin Duniya wanda baya so a faɗi sunan shi ya bayyana wa muryar Amurka cewa ma'aikacin ɗan leken asirin Rasha ne, amma ya ƙi ya bayyana suna ko kuma wani ƙarin bayani kansa. Jakadan ƙasar Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vasily Nebenzia ya faɗa wa manema labarai a ranar Litinin cewa matakin musgunawa ce daga gwamnatin Amurka kuma saba haƙƙin Amurka a zamanta na mai masaukin baki a Majalisar Ɗinkin Duniya. ‘Yan Majalisar Dokokin Libya sun tabbatar da sabuwar gwamnati matakin da zai iya haddasa kafa gwamnati biyu ya kuma ƙara zaman tankiya da ake a ƙasar da aka daɗe ana rikici sama da shekaru 10. Firaminista mai ci yanzu Fati Bashaga ya miƙa sunayen 'yan majalisar zartarwarsa ga majalisar wakilai na gabashin a jiya Talata, inda 'yan majalisu 92 cikin 101 da suka halarta suka amince. An zaɓi Bashaga a watan da ya gabata bayan da sabuwar gwamnatin ta gaza gudanar da zaben shugaban na farko a ƙarshen shekarar da ta gabata, rarrabuwar da ta haifar da fargaban dawowar rikici a ƙasar da yaƙi da ya kassara bayan samun zaman lafiya na fiye da shekara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Wannan haka yake, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a zamburin Niger, za ku iya sauraron mu a sashen mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammace. A cikin shirin ciwon yammace a yau kamar a makon jiya muna tare da malama Jamila Dawud yar asalin kasar Ghana da Hajiya Hafiza Usman daga jihar Kano Najeriya. Kuma a yau zamu mai da hankali ne akan yadda mata suke jajircewa wajen bada nasu gudunmawa da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta. A makon jiya mun kalkare shirin a daidai inda Hajiya Hafiza take cewa
mace da zasu so suna jira sai mai kudi tana neman gidan sauki ta zama queen zauna ta nada kafa inda hali a mata tausa a sa ruwan wanka ayi mata komai inda hali ma a sa mata kaya a mata wanka kin ga irin wa'annan matan kin kike kula sai kiga sun kare a cikin matsala saboda ba su da niyan komai kuma ta haka sai kiga maza mayo da rani zasu zo at the end of the day zasu iya zuwa sai hayan mota zasu iya zuwa sai hayan sutura har kai labarin da naji haka sai ya aure ki sai kiga cewa komai ƙarya ne har gidan haya za a je a nuna a ce gidan da za a saki ki zai iya ma ya biya kuɗin hayan shekara ɗaya to shekara ɗayan nan na karewa za ku koma ku soma from the scratch ke kuma ki riga kin ayyana mu ranki cewa fa ke fa mai kuɗi kike so sai kiga sai ki nemi saki ko kuma ki abin da zai sake ki saboda ki fita ki je ki dade neman mai kuɗin to me yake jawo haka saboda duk mace da take da tawakkali ga Allah wanda Allah ya bata shine nata so wani maganar kina jira Allah ya baki mai kuɗi in kika aure shi komai ya zo miki ta gidan sauki there's no food for a lazy man sai dai in ba hanya ne da zaki fita ki nema wannan is understandable amma wai a ce sai ki ce a'a sai ba zaki nema ba to akwai matsala sai kiga irin wa'annan matan daga baya za su kare wata zaki gani ta shiga wani irin rayuwar da za a dinga kai su turai da meme amma in kika ji irin abinda kuma suke yi wallahi tallahi ba za ki sai su tsine biyar ba
to daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya to malama Jamila
jahilci babban ciwo ne a ta tarbiyyar yara ana bukatan ilimi da ilimi ake tarbiyyar da yara da ilimi da wayewa da shi ake tarbiyyar da yara sai sa irin gwagwarmaya da irin challenges da mata ke fuskanta kenan kaga mace tana son ta yi karatu sha ce a aure za a miki kaga mace tana karatu akwai masu boyewa su je makaranta saboda mazajen su sun hana su akwai wanda karatunta ya zama dalilin rasakiyanta saboda tun me shi na magana kadan kadan yace kin tauye wanga haki kin yi kaza jiya nace ki min kaza kuma wasu da gangan suke yi hanya ne suke nema na hana mata don wani na nan lokacin da yaje zai aure ta ya riga ya bada bakin cewa ya bari ta karasa duk abin da take yi yasa yanzu shede yayi amfani da hila larba ke ce hila ya use strategy akwai masu yin haka shi yasa kamar yanda na fadi kowane yanayi akwai pricing da ake biya in housewife ma kake nema akwai pricing da kake biya don akwai ran da zaka ga amfanin housewife akwai ran da zaka ga amfanin career woman akwai ran da zaka ga amfanin jahilci mace akwai ran da zaka ga rashin amfanin shi da illan da zai yi maka a cikin gidanka shi yasa ya kamata muna kulawa sosai muna gyara wasu ababanmu
Hajiya Hafiza wa'insu suna ganin cewa cin zarafin mace yana hana ta ci gaba a rayuwa yaya wannan al'amari yake
gaskiya game da wannan maganar cin zarafin mata yana sa mata na komawa baya sosai dan ba wanda yake so ya ga an ci zarafin shi a kowace hanya in dai har zaka ci zarafin mutum to gaskiya wata sai kika ta koma cikin sharuɗin ta saboda ba kowa take da wannan juriyan ba da yawa zaki ga sun koma sharuɗin su to in kin koma sharuɗin ki ya zaki ki fito ki kuma tashi kuma ki karfafa kanki ki motivating kanki har ki ci gaba it takes time so shi ma yana sa mace ta koma baya sosai shi yasa yana da kyau ko menene kar a ci zarafin mace ko ya yake ayi kokari a motivating dinta ta bi hanyar da ya kamata ita ma
malama Jamila wani irin kalubale kika fuskanta wajen cimma burin ki na zama malama
kun muka duba aka ce waggata taka rawar gani ba lalle she ta zama tana belonging a particular field ba a'a kowani fanni kake kowani yanayi kake ke cikin ko me kake yi kana iya ka taka rawan gani a ciki kuma kana iya kai ma al'umma hidima a ciki ke likita ce kina iya ki taimaka ma al'umma da likitancinki ke yar jarida ce kina iya ki taimaka ma al'umma da aikin jaridanki ke nurse ce kina iya ki taimaka ma al'umma da aikin nursing saboda duk ababan da muka lissafan ga al'umma na bukatun su kuma suna yi ma al'umma amfani kuma al'umma cannot do without it kisa kun ga duka ya kamata a ce an samu mata sun shiga wayan ga bangarori kuma su koya su koyar su taka rawan gani sosai saboda ni lokacin da na tashi gaskiya ina son in yi karatu sosai she wannan lokacin nan gaskiya samun mace ta samu ta yi karatu ba tare da ta bi cikin wasu kalubale ko wasu rikici ba fitine ta ba gaskiya yana da wuya wani sa'in ma hana ta ko wani gwagwarmaya za ta yi she kaga an masa an hana ta to lokacin gaskiya na so karatu sosai to amma she ina ga me al'umma ke gani game da karatun mace da kuma ci gaban mace ina ga al'umma kusan duka abinda al'umma ke gani mace ai bayan ta kare karatu kitchen za ta koma bai da amfani ba ta yi ta karantar ba ta yi ta koyar ba ta yi ta yi kaza kisa ta bar ma karatun shi ya fiye mata ta je ta yi aurenta lokacin na fara karatu kadan kadan ina ta kasa kasa dai she naji wani tarihin da naji tarihin mazhaban imamu wanda ke da mazhaban malikiya imam malik bin anas one of the four school of thought malamin shi cikin ƴaƴan shi mace daga cikin su mai suna fatima ita ta yi gadon shi ta haddace muwaffa malik kakab ta karantar ta taka rawar gani to she nace ashe ilimi ba na maza kawai bane maza da mata duka na ciki kuma kowanne yayi tunda dai muna cikin society da yana da wuya a ga mace ta kai wani munzali to amma kowanne yayi an ci amfani abin da yake nace to lokacin na dauda mara nace insha Allah in dai ta bangaren neman ilimi ne she dai inda karfi na ya kare ni da maza za mu dama don ba da karfin tuwo ake neman ilimi ba da kwakwalwa ake nema to insha Allah ko ya kwakwalwa na yake raunan ne na san in na hada da himma da kokari za a ci maburi insha Allah to dalilin da yasa na masa na kara dauda mara cikin neman ilimi kenan in ba haka ba da wantan lokacin da rashin samun encouragement wannan kawai ya ishe ka ka kasa karasawa shi yasa abinda nake da shi na fadakarwa da zan ba ma al'umma mata hadda mazan saboda ar-rijalu shaqa'iqun nisa maza da mata duka siblings ne haka hadisi ya tabbatar muna duk abin da ya shafi mace ya shafi namiji duk abin da ya shafi namiji kuma ya shafi mace
to menene muhimmancin fadi tashin mace Hajiya Hafiza
inda har zaka fadi ka tashi yau tubun abu ne saboda wa kowa zai yi wani abu ki duba mana a misali bari mu baki misali da koda jinjiri ne yau in ya fadi gobe fadi jibi ta zai fadi zai ci gaba amma ne wani sai ga ya ji tsoro sai ya saita kwana biyu kafin kuma in ya dan manta da wani abu sai ga yana a hankali yana dafawa har ya miƙe gaba daya to matan da kika gani suna jajircewa sai abu har ga Allah mata ne da sun riga sun ji jiki sosai sun san wahalan da suka sha har suka kai wannan stage kuma haka kin ga yara suna gani abinda iyayensu suke fama da shi so sai kiga cewa wasu yaran da Allah ya riga ya basu basira za su makansu alƙawari tun suna yara gaskiya mama na tana wahala ko wannan yar uwar mama na din na wahala ko kuma wannan mata makociyar mu tana wahala amma gashi nan Allah ya karfafa ta haka take fadi tashi har Allah ya daga ta to ni na mu kaina alƙawari in Allah ya so ya yadda ba zan yadda ba in fadi ba zan manta wa'annan darasin da na samu ba saboda zai taimake ni idan na girma kaza zaki ga yaran yanzu akwai da yawa masu dama da suke kokari su taimaka maka ba na ƙarya ba wai a kafa jari ba na kwana biyu a zaki ni akwai yara da yawa da zaki ga dinki ne zaki ga yaro ya sa kanshi ba ma sai ya ji ku ina ba a gida yana koyon yin before you know it sai ga ya kama kuma ya rike ko kuma sana'a ne zaki ga tana yi da yawa yara da yawa suna yi kamar wata yarinya da nan da isa me take yi humra ne da turaren wuta har da complimentary card din ta karamin yarinya ce ba ta wuce shekara 20 ba 19 20 kuma ta karfafa kanta saboda na ga ya makanta gaskiya to mai sauraro
anan za mu sallama a cikin shirin ciwon ƴa mace a yau. Amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu dake mana fatar mu ne lafiya.
To a gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma lokacin da Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan Kamaru.
Zan fara shan gari namu na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune, anda ta rubuto mana cewar tun daga yanzu dai mata sun fara shirye na bukukuwan su na ranar 8 ga watan Maris, wanda Majalisar Dinkin Duniya ta ware musu na musamman domin bawa matan muhimmancin rayuwa na yau da kullum. Sai kuma jaridar Ekohosan ta anda ita kuma ta ce hukumar lafiya na kasar Jamhuriyar Cameroon ta ce za ta himmatu matuƙa gaya ta ga cewar an kuma buri wajen tallafawa ƴan ƙasar wajen biyan kuɗaɗen da masu rashin lafiya sai kwantawa a asibitocin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Intergasium an da ita kuma ta leƙo mana cewa yanzu dai babban bankin tsakiyar nahiyar Afirka ya haɗa taro na musamman da ministocin ƙungiyar a Benin ya wunde domin rashin gamsuwa da kasafin kuɗaɗen shekarar 2022 na wanda aka ware har biliyan 94.208 da 670 da kuma jaka 477 na sefan kasashen nahiyar Afirka. An gudanar da taron ne bisa ga jagorancin Director General na bankin tsakiyar Afirka a Benin ya wunde. Sai jaridar Le Message an da ita kuma cewa ta yi har yanzu dai tsugunni ba ta kare ba wajen sanya tsohon ɗan wasan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Son Bahane a matsayin kocin ƙasar, wanda ya kokari matuƙa gaya ƙasar ta Kamaru ta zo na uku a cin gasar kofin nahiyar Afirka wanda ƙasar Kamaru ta ɗauki nauyi. Har yanzu dai muna cikin jaridar ta Le Message an ta ce kocin da ke yi wa masu tu'annati da kuɗin gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru shari'a TCS sun gayyaci tsohon kantoman Birnin Duwala wanda ya jagoranci kujera na tsawon shekaru 15 Prince Tony Tony, yanzu haka shine mai kula da filin tashi da sakon jirgin sama na Birnin Duwala. Yanzu ana bincikensa da rubda ciki kan waɗansu maƙudan kuɗaɗe a yayin da yake zaune a kujerar ta kantoman Birnin na Duwala. Sai kuma jaridar Economy Ali ta kuma cewa ta yi ɓangaren da ke noma kwakwa a Bankin a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, gwamnati ta ce za ta yi ƙoƙari ta ga cewa ta inganta wannan ɓangaren domin cimma buri na yalwata al'umma ƙasar da manja da ma ƙasashen ƙetare. Sai kuma jaridar Leju ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru an ta gulmata mana cewa zaben samuwar ECO da aka yi a kan hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Bikafu wa gidan shugaban ƙasar ta Kamaru Chantal Biya ana ganin cewa ita ce ta taimaka masa domin haye kan wannan kujerar wanda ya jagoranta nan da shekaru 5 masu zuwa. Za mu kammala shan jarin namu na wannan makon ne da jaridar Defense Adjoint an da ta kwalmata mana cewar ƙasar Jamhuriyar Kamaru za ta ciyo bashi a babban banki na Bazalamu ne na Duniya FMI har zunzurutun kuɗi miliyar 67.5 na sefar kuɗin Kamaru domin inganta ɓangaren ƙarfin wutar lantarkin ƙasar na yadda ake katse wuta ga jama'a ba gaggautawa domin a gyara wannan ɓangaren. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki a ranar Talata a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka, inda ya yi amfani da zafafan kalamai akan abokan gaba tare da rarrashin al'ummar Amurka wacce ta sha fama da matsaloli sanadiyar annobar COVID-19. Waɗanda suka haɗa da tashin farashin kayayyaki da kuma rarrabuwar kawuna da fagen siyasar ƙasar ke fuskanta.
To madalla masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma ji safukan mu na yanar gizo kamar yanda wato domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wanda ta yi gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya hada ya bada umarni da ma injiniya mu Layo Malam Zubairu. Ni Sarfil Hashim Kubel da na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa salamu alaikum.